Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 13 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jagoran dakarun kasar Sudan da suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga makaminsa kwana guda bayan da sojoji suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa. Dakarun kasar dai ba su faɗi dalilin da yasa Auf ya sauka ba, amma a jiya Juma'a jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a Khartoum, babban birnin na Sudan, inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin kasar ta dauka na tafiyar da ragamar gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru 2. Shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya baiwa Amurka wa'adin nan da zuwa ƙarshen shekarar nan domin ta cimma kokarin matsaya kan tattaunawar da suke yi kan batun nukiliyanta, inda ya gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako muddin hukumomi a Washington ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jekanayi kace, shugaba Kim ya ce a shirye yake ya ƙara wata tattaunawa ta uku da takwarar aikinsa Donald Trump, amma har sai Amurka da wato ta soye irin halayyar da take nunawa, kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta Korea ta Arewa ta bayyana. A wannan makon ne shugaba Trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da Kim, amma jaddada cewa Amurka ba za ta sassauta takunkumin da ta saka wa Korea ta Arewan ba har sai ta lalata makamanta na nukiliya.
No, we want sanctions to remain in place. I think that sanctions are right now at a level that's a fair level.
Yace muna so takunkumin su ci gaba da kasancewa a irin tawa fahimtar, bamu nuna wato matsi ba ga kasar ta Korea ta Arewa. Da wani batu na daban, shugaban na Amurka ya ce yana duba yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar zuwa biranen da suke ikirarin za su iya ba bakin hauren mafaka, wato biranen da suke adawa da tsauraran matakan hana baki marasa takardun izinin zama shiga Amurkan. A jiya Juma'a, Trump ya fitar da wannan sanarwa sawa'i kaɗan bayan da fadar White House da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. Amma yayin wata ganawa da yi da manema labarai a jan, shugaba Trump ya ce yana matukar duba yiwuwar ɗaukan matakin mika bakin hauren zuwa biranen da suka amince za su ba su mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 3 dare ne da minti kusan 4. Kwanaki biyu da kama shi, shugaban kamfanin nan mai kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks Julian Assange na ci gaba da zama a kurkuku, yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashe ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomar Assange. Shugaban jami'ar adawa ta Labour a Birtaniya Jeremy Corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana ta sakiyar Assange zuwa Amurka. Jeffrey Robertson tsohon lawyer da ke kare Assange ne.
I have faith in the British justice system and I think he will argue.
Yace ina da kwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'a a Birtaniya, ina ga Assange zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take yancin fadin albarkacin baki. Tunde a shekarar 2012 Assange mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin Ecuador da ke London. A ranar Alhamis ɗan sandan Birtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da akan gindaya na ƙasa da ƙasa idan an ba mutum mafaka. An zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu kasashen waje, inda aka ce ya yi ta wallafa bayanan sirrinsu. A makon ƙarshe na lokacin yakin neman zaben Amurka na 2016, shugaba Trump ya taba koda kamfanin kwamfutar bayanan sirri na WikiLeaks bayan da wato ya saki wasu bayanai da suka shafi abokin hamayyarsa Hillary Clinton. Amma bayan da aka fara tuhumar Assange, shugaba Trump ya faɗa mana ma labarai cewa bai san komai ba akan kamfanin na WikiLeaks. Kotu hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ba za ta binciki dakarun Amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a Afghanistan. A jiya Juma'a, wani kwamitin alƙalan kotun suka yi watsi da buƙatar da mai shigar da ƙara a kotun ta miƙa kwamitin domin gudanar da bincike kan dakarun na Amurka bisa wasu laifuka wato na yaƙi da ake zargin sun aikata a Afghanistan.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Ya salamu.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, har yanzu dai muna nan tare da Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
Shekaru nawa kika yi yanzu kina koyarwa a Harvard University?
Shekara 11 nake gona.
Kuma akwai wani takamamman darasi da kike koyarwa?
Ito, nayi dai wannan na shari'a din shekara 4 ne shi a zube, kuma nayi critical human rights thoughts din, nayi gender violence and justice da shike jami'a irin na Harvard wanda suka kame ta daban ne. Mu din suna amfani wani lokaci da abubuwan da muka sani kadan da inda muke, kamar yanzu na zo nan na research na rubutu. To
wato kina bincike da kuma rubuce
saboda shekaran da wuce sai aka gayyace ni, wai akwai wani zai je magana ɗan arewa da kuma islama da kuma ɗan boko haram, sai na je ni. Ɗan kudu ne bai rabe ni, ya karanta shi ta test, ya zo shi ma ya binciken sa ya rubutun sa ya je, yana sai wallafa takarda an kira shi babban jami'a ya zo ya magana. Fiye da rabi da abin da ya ce ba annan bane ko kada, ya nuna abubuwa da yawa na ta rubuta na ta rubutawa. To a wani lokacin idan mu ban mu da yawo mu a gurin, abin da ya faɗa din nan shine duniya ta fita da shi, wanda suka zo su ne za su ce su yi making wasu doka-doka da zai shafe mu nan da baya. Shi sa muka gagara cin gaba, saboda masu magana akan on our behalf din ba mu bane,
abubuwan da suka shafe mu ba mu kanmu bane,
in ban mu tashi mun tsayin daka ba. So wani wai kaga ko ne yana so ya ci gaba, ka ce a wannan zai zo ya wuce ni, ba haka bane yanzu ake a duniya. Idan kin gani ina Harvard ban kawo ki ba, ni na fadi, in ban dauke ki na saki aka fada na ba, ke ki zama tauraro fiye da ni, ni na fadi ba, ni ban karu ba. So ni abin da nake son fadi a cikin wannan magana da muke, especially mata, ba za mu kuma iya yin wannan din ba idan ba mu karantu ba. Fiye da ƙara karatun nan sai mun taimakawa kanmu da kanmu, mun ja ƙanana ko ma manyan mu din da suka fi mu, mu nuna su a duniya. Wannan Boko Haram din ta yi kai ta yi gaba, ta buwaye mu, ya wuce Boko Haram. Akwai rashin wasu abubuwan da ya kamata bai da ba mu tashi mun yi din ba. To ina kina especially ga iyaye mata da kuma masu tashi na bayan mu kan cewa ina kiran shi abin soft power. Muna da shi wannan lalima da lashi, wannan soft power din mu mata fiye da kowa, mu yi amfani da shi mu jawo yaran mu kusa da mu. Gane ni ina kasan duniya ne, amma yara nan ba su tafi su je su zauna a wani gida ba, sai yara kullum ki samu yara gidana.
Kin kware a professor nan, samun wannan professor Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right,
haƙƙin bil adama.
Haƙƙin bil adama a shi kuma a gefen shari'a da mata.
To Hajiya, duk wannan bayanai da yadda kika kai wannan lokaci na rayuwarki. Ki magana ƴaƴa ɗazunaki, ƴaƴanki nawa ne, ya kuma mai gida ya ɗauki wannan nauyin karatu da binciken da kika yi ta yi ɗan nan?
Ina da ƴaƴa biyu, da Abubakar da Mahmud, suna da sunan Turanci da Nico da Silvio, amma Abubakar da Mahmud sunansu na Hausa. Babansu daga farko dai ya nuna kaman yana so ya goyi baya, to daga baya kuma da suke tsalle-tsallen na yayi yawa sai ya ce shi ba zai iya ba, amma a ɗaukan nawayan makarantarsa yana kokari. Zaman ba ta yi sosai ba saboda yanda rayuwa ta kaya, amma mun dare gode wa Allah.
Yara sun girma
makaranta shekara 20 da shekara 16.
Suna makaranta a nan gida Najeriya ne ko tare da ke a Harvard?
Suna can Boston, yana jami'a zai gama bana. Shi babban kenan Abubakar. Shi karamin Mahmud kuma yana makarantar soja a Virginia, shi ma American. Shi ma zai gama bana na secondary. Dukkan su suna jin Hausa.
To yaushe ne kike da burin dawowa gida ki zo mu ma mu amfana da wannan ilimi da kika samu daga wasu kasashe?
Ni burina ba in zauna a can ba ko kadan, rera bai dauki zama a kasan waje ba ko kadan. Wani lokaci ina so in dawo don na shiga na fita. To karfin zama na saboda yara ne. Ni kan ban yi yan zama ba sam, amma kuma yanda yanayin gida yake wani lokaci naga kaman taimako da nake yi a kasan duniya kaman yana da karfi. To kin ga ina nan Najeriya ba zan iya yin abin da nayi ina Harvard din ba. Akwai wani taron da aka yi a shekaran da ya gabata 2018 a Faransa da shugaban kasan Buhari ya tafi. Mun haɗu da shi, na ga ya zo, na je na same shi muka gaisa. To wani lokaci in ba kai ka fita din ba, wani ne zai ci baki da baki albasa da bakinka. Da aka tashi kuma sai shugabannin suka zo inda muka yi magana,
suka yi taron su.
Aka yi kowa ya tafi nashi, wannan muka samu 11. Aka samu ni yar arewa na tsaya na yi magana. Amma ni abinda na sani in kalile ne da wasu irin kamar irinki ko Hajiya Aishatu Muhammad ko wasu, akwai wanda ku kun fi ni sani Dubai, amma inda na samu kaina muka samu kanku ba. Ni kuma a kaina ne yake, wato burden ne a kaina da ya kamata ni in dauko ku in kawo ku ko exchange nawa. To idan muka gane akan cewa wannan yafi wannan yafi wannan, muna jawo wannan sani din ba wai saboda kabilanci ko kuma saboda wani abu, a'a wannan sani muke jawa muke kafata. To wato gabanmu yana da kyau,
ba mai hasada ba ma ƴan uwa
ma
junanmu.
Wannan hasadan wallahi shine nake so in Allah zai ban kwanaki mai yawa zan ci gaba da roƙo da kuma faɗarkarwa akan cewa bisa billahi mu dinga jawo
juna
a jikinmu, mu ga akan cewa ke kin sani yafi ni, ba wai na rena kaina bane, a'a kin fi sani yafi ni din.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da ƙarshen wannan hirar. Amma da dan babban bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga unguwa zuwa Kaduna, sai an rika tuntuɓa ana jin ya hanya take mutahu ko karatahu kafin a samu a iya tafiya. Kowa zai tafiya yana fargaba. Har ya kasance waɗannan mutane ƴan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne, suka dawo suka ci gaba da cin karensu babu babbaka. Mutanen nan ba aljanu ba ne. Mutane da suke zama tare da mu, suke ma'amala da mu, suke cinikayya da mu, suke komai da mu, wasu su ma an san su, babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi. Kuma musamman al'amarin da kyafu za a zafar ba fa yau aka fara mu ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadoma da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Ba Najeriya ba ce, amma mun ji akan wani mutum da yadda aka shiga to ka yi magana. Mu duk rana muna binne mutum daga 20 zuwa 30 zuwa 40 gaskiya. Kowace rana aka tashi mazaje ba sa iya barci a cikin gidansu, mata sa a zo a dauke su ana musu fyaɗe. Duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka zamfara, mun zo kuma mun protest sai kun yi adiresi 'yan uwanmu da ake kashewa.
To wannan Zainab Ahmed Mashal ce ɗaya daga cikin dimbin mutanen da suka taru a wajen gangamin zanga-zanga da aka yi a bakin kofar shiga fadar shugaban ƙasa ta Najeriya da ke Abuja a ranar Asabar din da ta gabata, inda mutanen suka taru suna bayyana jin takaici akan kashe-kashen gillar da ake wa mutanen Zamfara da kuma taɓarɓarewar harkokin tsaro musamman akan hanyoyin mota na arewacin Najeriya da kuma yawan sace-sacen mutane da ake yi.
Sunana Muhammad Sani daga ƙaramar hukumar Tsafe. Mutane idan ƴan ta'addan nan sun shigo cikin gari sukan gudu, wani ya je ya fada cikin rami, duk son uwar da take madanda za ta iya ita batun shi ta je ta ciciranta. Sannan maza sukan je su shiga cikin daji su buya, waɗanda suke mazaje masu kokari su dan tsaya su dage, sakamakon suna ɗauke da muggan makamai. Yasa ko ka tsaya kai kana da bindigan gargajiya tashin ta daya da wanda yake da tashi sama da 40 ko 30 ko 25 ba za ka ja da shi ba. To shi yasa kaga mutane hankalin suna tashi, wasu mata suna kuka, yara suna kuka, sukan koma su shiga daji, maza su buye domin su ceci rayuwarsu.
To akan wannan lamari ko lamarra ne muka nemi wakilinmu na Abuja Nasiru Alimul Hikaya ya shirya mana muhawara ta musamman tsakanin masu ganin cewa gwamnati na iya bakin kokarinta wajen shawo kan matsalar tsaron nan da kuma masu ganin gwamnatin ta kasa.
Ina tare da manjoya Hayashinku wanda tsohon jami'in soja ne wanda yake lura da waɗannan lamura kuma yana zaune ne a Kaduna, sai kuma barista Zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa mai shiri kan lamuran yau da kullum wanda yake zaune a Abuja. Bari mu fara da Yahayashinku. Wanda Yahayashinku, mai zaka ce kan abin da yake faruwa na satar mutanen nan a wannan yanki na Arewa maso yamma?
To a gaskiya fi sabilillahi wannan al'amari kowa mai bibiyan al'amarin yau da kullum zai iya cewa abin ya ta'azzara, ya wuce yadda ake tsammani, saboda asali wannan al'amari ne garkuwa da mutane ya fito da kudancin ƙasar nan, ta yadda a hankali su magabata da shugabanni a wancan ɓangare suna ta ƙoƙari su ga sau da shi. Mu daga nan muna ganin ya kamar abin a zo a ba ne, daidai lokacin da gwamnati ke hannun 'yan Arewa, daidai lokacin da shugabannin rundunonin tsaro na soja da na 'yan sandan ciki da na 'yan sandan masu kaki duk suna ƙarƙashin arewacin Najeriya ne, ya kasance wannan al'amari ya ta'azzara, kusan yana neman ya tauye tattalin arzikin arewacin Najeriya, yana neman ya hana mu walwala, yana neman ya hana dukkan abin da za a yi a samu cigaba a ƙasa, abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi a shiga gonaki a yi noma, tafiya a hanya a yi fatauci. Yayin da wannan al'amari yake faruwa, duk sanda ɗan ƙasa ya soye bayani ko da hankalin gwamnati, abin da jama'a mafi yawa ko akasari suke duba shi ne kamar ba ka kaunar wannan gwamnati ne ko ba ka kaunar wanda yake shi ne shugaba a ƙarƙashin wannan gwamnati. Kusan inda a ce da yanda abin ya faru wani ta mai da hankali, to gaskiya da an ci galaban abin, amma sabanin haka sai gashi yana ta ƙaruwa ne, yana ta'azzara, maimakon waɗanda ba za su zo wani lokaci a ce an tsaya a gefen hanya ne an sunkuci mutane tare da shi, yanzu ta kai ga har gida-gida har gari-gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su, kuma hukuma tana ji tana gani, amma yanzu ba abin da aka iya.
Barista Zubairu na mama, ka ji abin da majiya Hayashinku ya faɗa, shin ka amince da shi ko kana da wani ra'ayi da ke da bambanci?
Ai na faɗa tsabanin ra'ayi tsakanin ya da shi ka. Abin da ya faɗi haka ne ba haka ba ne duka. Wato, ta kai la'akari da ita kanta wannan gwamnati ne.
Barista Zubairu na mama, sai ka ɗaga murya don ba ma jin ka sosai.
Zan kai la'akari da abin da gwamnati mai kimiyyar ne take ciki game da maganar tsaro tun farkon shigowanta har zuwa yanzu. An ba a yi ba mata rako ba a kushe ta ba. Dalili kuwa shi ne gwamnatin nan da take ci a yanzu gidan gwagwadon tanina ta ɗauko fara da matakan tsaro tun farkon shigowanta har zuwa yanzu, wadda kusan haka ba da abin ma da ba magana. Da farko ya kamata mu sani cewa harkan tsaro haƙƙi ne na duk kowa da kowa, da gwamnati da al'umman ƙasa da jami'un tsaro da kowa da kowa. Harkan tsaro na ƙasa ya rata a wayanmu duka. Shi kuma wannan magana da ake batu na garkuwa da mutane da fashi da makama da ra'ayoyinsu da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya ba ya ka fara shi ne, kuma da magana da farko ya faɗi ya yi muni ya ƙara yin amari a wannan zamani. Dalili ko shi ne duk da iya ƙoƙarin da gwamnati take yi da dangon gurin fahimta ta, akwai sakaci a tsakanin mu al'umma mu kanmu, don gwamnati ta da iya abin da za ta yi, amma mu wa kanmu al'umma ya kamata mu ba ta gudunmuwa ta musamman wajen ba da bayanan sirri. Mutanen nan ba aljanu ba ne, mutane da suke zama tare da mu, suke mu'amala da mu,
duka shi na kariya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su amma akwai lambobi na jami'un tsaro da kullun ake yadawa a yanar gizo a kafofin sadarwa ta musamman a gidajen rediyo da jirgin Najeriya nan da zaran an samu irin wannan barkewa na abin nan a baka sanar da hukuma amma ana yi ba a yi ba a sani ba sai kenan abu na biyu shine gudunmuwa da muke cewa a ba gwamnati ko jami'un tsaro abu ne da yake bukatar a kulliyoyinmu mu sa ido a tsarinmu a kasar nan da an kai la'akari ba haka yake ba tsarinmu a kasar nan da zaran ba tsara zo muku ko an samu sabon mutumin da ba san shi ba a unguwa kawai akan sanar da mai unguwa yanzu zai iya sanar da dagaci haki ba har a kai hawa koli na hukuma a sanar da mutane ko an ga wani sabon abu wani sabon yanayi wani sabon rayuwa ya shigo mana ana ɗaukan matakai na rigakafi na gaggawa a magance shi.
Bari mu kuma barista Zubairu na mama bari mu tambayi shi manjiya a shinku shin manjiya shinku a matsayin kama na tsohon jami'in tsaro kullum ana cewa jama'a su haɗa kai da gwamnati kamar yadda Zubairu na mama yake faɗa shin mutane ba sa haɗa kai da gwamnati ne abun ya ta'azzara haka ya zama hatta ma yanzu in ka kama hanya daga Abuja zuwa Kaduna wato ƙarshen ba jirgin ƙasa ka shiga ba kullum kana tsammani cewa watakila za a iya sace ka.
Abubuwa guda biyu da ake so ga yanzu hankalin mu a kai cikin jami'an tsaron nan akwai gurbatattun da su ne za su koma su gaya ma waɗannan miyagun cewa ai kuwa akwai wanda ya fara rahoton cewa kamar kuna da matsaniya ko kuna aikata irin wannan aika-aika kuma mu dai wajen rahoton sa ma ba mu iya ɗauka wani mataki ba ka ga daga ƙarshe kai ka ba da rahoto sai ya kasance an da kanka an ɗau matakin da ke na farko a ce a kawanta da ko iyalinka sai ya kasance yan kasa abinda za su iya yi ko da na bada bayanin tun ga ana banna ne ba lallai ne tasiri ba za su iya faɗa amma shan da cikin jami'an tsaron tun da akwai na akwai bargurbi sai ka ga an samu wanda su ne za su koma su tabbata mu wannan yan ta'adda cewa ai ga wanda ya kawo labari akan ku sai ka ga an ji an faro mutum ko iyalan shi an kasara shi haka nan su masu unguwanni da ake magana su ma yanzu kusan musamman irin jihohin mu na Kaduna suna da karfin hali ne akan abin da ya shafi al'amuran jama'a saboda ba wata cikakkiyar sana'a ko karfi suke da mace ko gwamnati ba ta iya ɗaukan wani ɗauki na su ba balle har su iya zama musamman akan irin wannan ayyuka to sai kasance kalubalen da yayi yawa inda yanzu an kai yanayin da jama'a kowa fargaba ke yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga unguwa zuwa Kaduna sai an rika tuntuɓa ana jin ya hanya take mu taho ko kara taho kafin har a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba kuma a daidai sani na da tsarin tsaro gwamnati na tana da tattalin arziki da kuma kwarewar jami'an tsaro da za su iya tabbatar da an magance wannan abu kaga musamman na wannan hanyar Abuja din nan akwai mamaki a ce kafin shi wannan shugaban yan sanda ya fara aiki wancan na baya shi wanda ya fita Ibrahim ya tabbatar da a wannan hayya an sassa zango-zango na yan sanda waɗanda suke bincike amma wannan yana zuwa ya ci duka ya dakatar ya ce a janye su har ya kasance waɗannan mutane yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cin karansu babu babbaka wanda a halin yanzu mutane suna je suna ganin tafiya zuwa Abuja yana nema a gagare su kuma ba wai ya shafi jama'an Kaduna bane kadai ya shafi arewacin Najeriya musamman arewa ta yamma da bangaren arewa maso gabas waɗanda sai sun biyo ta wannan haya kafin su iya zuwa Abuja.
Darisa Zubairu na mama ka ji abinda majiya shinku ya faɗa.
Na'am a gaskiya a cikin bayanai da yi akwai dan abin la'akari musamman halayen wasu jami'an tsaro a nan na yadda da bayanan su na cewa wasu jami'an tsaron fatattu ne musamman ƙananan jami'an tsaro sai an tantance su don su ma suna kawo cikas wajen gudanar da aikin tsaro musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a yau tunan wannan abin la'akari ne a magana na biyu shine batun masu unguwanni da sauran al'umman ƙasa baki ɗaya ina son mu sani cewa shugaban kasa kamar da ya faɗi cewa shine ake kira commander in chief na ƙasa ko menene gaskiya ne amma a hali da muka shiga yanzu duk matakai da shugabannin rundunonin tsaron namu na Najeriya musamman da Allah ya taimaki mu sosai kasance yan arewacin Najeriya ne ba lallai bane sai sun jira shugaban kasa ya ba su umarni musamman a hali da muka ciki da muka fuskanta kalubale a kan tsarewar tsaro na ƙasar nan musamman arewacin Najeriya ina ganin nauyi muhimmiyar nauyi yana ta a wayan su su ɗau matakai su ko daga baya su je a tabbatar da matakan da suka ɗauka ba sai sun jira shugaban kasa ba in shugaban kasa ba zai aikin shi kuma ya ci ba ina su ba.
Eh amma Barisa Zubairu da mama shi majiya shinku ya ce duk abin da zai faru ya nuna shi alhakin da yana wuyan shugaban kasa ne ya tabbatar da kowa yana yin aiki daidai.
To gaishe ku malamai, to za mu ji fashin baki akan maganar da shugaba Buhari na cewa ana neman a sa siyasa cikin lamarin zamfara din nan, da kuma darasin da ke cikin abin da gwamnan Kaduna Nasiru Urufa ya kwanan baya akan hanyar Kaduna da Abuja lokacin da suka ci karo da masu satar mutane. Yanzu muna gode wa shi wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya da kuma bakinsa Zubairu na mama da kuma Yahaya Shinku, kuma a madadin su daga ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.
Alhaji Hidi Jallo,